Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimakin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari da lafiya. Yau ranar Lahadi 16 ga watan Oktoba na shekarar 2022. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Dakarun Rasha sun sake kai wasu harahare da makamai masu linzami jiya Asabar a Ukraine, inda suka auna wasu cibiyoyi da ke samar da wutar lantarki ga kasar da kuma wuraren zama na yankunanta. Gwamnan yankin Kiev, Oleksiy Kuleba, ya ce harin ya lalata wata muhimmiyar samar da makamashi a yankin babban birnin na Ukraine, amma ba a samu rahoton asarar rayuka ba, kuma ba a bayyana wurin ba. Kirilo Tumoshenko, mataimakin shugaban ofishin shugaban kasar Ukraine, ya buƙaci mazauna yankin Kiev da al'ummomin yankuna uku masu makwabtaka da su adana makamashi ta hanyar kashe dukkan kayayyakin wuta a cikin sa'o'in da aka fi buƙatar amfani da wutan. Harin da aka yi kan cibiyar watsa wutar lantarki ya zo ne sa'o'i bayan da jami'an Ukraine suka ce Rasha ta harba makaman artillery a yankunan Nikopol da ke kudu maso gabashin Zaporozhia. Shugaban soja na gunduman Nikopol, Yakhin Yevtushenko, ya ce mutane biyar ne suka jikkata a harin da aka kai da safiyar ranar Asabar. Hukumomin kasar Uganda sun sanya dokar hana zirga-zirga a wasu gundumomi biyu masu fama da cutar Ebola a wani bangare na kokarin daƙile yaduwar cutar. Matakan da shugaba Yoweri Museveni ya sanar a jiya Asabar na nufin mazauna gundumomin Mubende da Kasanda na tsakiyar Uganda ba za su iya shiga ko fita daga yankunan a fili ko a boye ba. Museveni ya ce har yanzu ana barin motocin dakon kaya da sauran motocin sufuri da suka taso daga Kampala babban birnin kasar zuwa kudu maso yammacin Uganda suna ci gaba da aiki. Ya ce an ba da umarnin rufe duk wuraren nishadi da wuraren ibada, kuma duk wata jana'iza a waɗannan gundumomin dole ne su kasance ƙarƙashin kulawar jami'an lafiya. Za a ci gaba da bin wannan mataki har a ƙalla zuwa kwanaki 21. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Asusun bada lamani na duniya IMF ya fitar da mummunan labari ga tattalin arzikin duniya a makon da ya gabata. Ya rage hasashen tattalin arzikin duniya da kashi 2.7 cikin 100 na shekara mai zuwa. Ya yi gargaɗin gazawar masu mulki kan basussuka da hasashen koma bayan tattalin arziki da samun faduwar kasuwanni. Abu ne mai wahala, amma za mu iya tunkarar waɗannan ƙalubale, a cewar Kristalina Georgieva, shugabar IMF, ta faɗa wa mahalarta taron shekara-shekara na hukumar da kuma tarukan masu ba da lamuni na Bankin Duniya a nan birnin Washington DC. Shugaban Bankin Duniya David Malpass da shugabar IMF Kristalina Georgieva da manyan masana tattalin arziki da yawa sun kirga dalilai da dama na kuma bayan tattalin arzikin duniya. Yaƙin da ake a Ukraine da annobar coronavirus da hauhawar farashin kayayyaki da tafiyar hawainiyar tattalin arzikin ƙasar China da sauyin yanayi da kuma ƙaruwar ƙarfin dalar Amurka, a cewar su, sun haifar da haɗarin koma bayan tattalin arziki. Mayakan 'yan ta'adda sun kashe aƙalla sojoji uku da wasu fararen hula 8 a wani harin da suka kai jiya Asabar a arewacin Burkina Faso, kamar yadda majiyoyin tsaro suka shaida wa kamfanin dillancin labaran Faransa AFP. Wata majiya ta ce sojojin da ke sintiri a gundumar Borum an kama su ne a wani harin kwantan ɓauna. Wata kuma majiya da ke tabbatar da harin ta ce adadin na iya ƙaruwa, inda ta ƙara da cewa har yanzu ba a san ko su wane ne ba. Majiya ta ce an yi kwantan ɓauna ne a kusa da Silmong, lardin na Mentenga. Harin na bayan nan ya zo ne bayan juyin mulkin da aka yi ranar 30 ga watan Satumba, wanda ya hamɓarar da Laftanar Kanar Paul Henry Sandogo Damiba, wanda shi kansa ya kwace mulki a watan Janairu.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa kasuwa akai miki done kasuwa. Kasuwa a kasashe ya take kasuwa a kasar mu.
Yani nan a Sokoro Fruits Market wato wata kasuwa ce a nan anguwar a Sokoro da ake sai da kayan lambu da kayan miya, amma kuma a cikin kasuwar akwai gagarumin kamfani na sai da motoci. Malam, ko za ka gabatar mana kanka?
Sunana Muhammadu Buhari, chairman na NBS Autos da ke a Sokoro na Abuja.
Na ga motocin da kuke shigowa da su din sabi ne ma gaba.
Eh, gaskiya motocin mu nan yawancinsu sabi ne gaskiya. Kuma motoci ne da muke cewa daga Turai, za mu sayo su wasu daga US, wasu daga Europe, wasu daga Canada muke sayowa, mu sauke su a Lagos, mu musu takardu, sannan mu dauko motocin mu kawo su Abuja, mu zo mu kasa kasuwa mu jira Allah ya saida mana.
Yawwa, to wani irin bari ma kafin ma mu je ga na sa akwai matsaloli na harkokin kasuwanci. Yaya nau'o'in ciniki, ya yanayin ciniki yanzu daidai lokacin da ake cewa har yanzu duniya bata gama farfadowa daga kare tattalin arziki ba?
Eto, gaskiya kasuwancin dai yana tafiya alhamdulillah, sai dai kawai kasuwan shi harkan kasuwanci wani lokaci zai zo, wani lokaci kuma sai da yi, ba ma kamar yanzu da komai ya yi tsada, canji ya yi tsada, sai kayan ma yana dan ba mu wahala, sannan ga babu kudi a kasa, sannan mutane ma abin da dan wahala. Zaka ga yawanci ma masu siyan motan da irin masu siya complete, sai dai yanzu su dan mika nasu da suke hawa, su dan ciku, su an shi wata sabuwa, saboda yanayin yanda canjin ya koma gaskiya abin kan ba dadi.
Muhammadu Buhari, wace mota ce a nan tafi sauki, wace ce kuma tafi kowace tsada?
Eto, motocin da suke da tsadan suna nan da dan yawa ba laifi. Muna da Range Rover, muna da 2021 Range Rover, muna da Camry 2021 brand new, muna da GLE 2021, muna da BMW 2020, duk gasu nan muna da su dai alhamdulillah. Sannan kananan mota kuma yanzu su din ma da ake magana su ma suna dan tsada. Yawanci za ka Corolla ne da ake yawan yin Uber da su a gari, amma su ma farashin su ya canza compared to yadda muke sai da su da. To su ma ji ba za a ce kanana ba ne, tunda yanzu a farashin Corolla za ka ga Corolla yanzu tana kawo har miliyan 4 2005, motar da muke sai da ta da miliyan 2 da wani abu. To kaga ba maganan karamin mota a cikin wannan lissafin.
Babba kuma sai miliyan kaza da kaza. Na ji akwai wani da ran nan ya zo da wata mota aka ce ta kai miliyan 300 ne ma, yana jin wani yake fada.
Bai kwane da gaskiya, akwai motoci za ka gansu 300 miliyan, miliyan 400, miliyan 500 akwai. Muna samun maybe a ce kamar a ce bulletproof, kaga irin wannan bulletproof din damun da almost times 3 of ordinary motor. In ka si ta ordinary ta 10 million 100, in ka sami ta bulletproof sai ta kai miliyan 300 ko da yake da wani abu.
A cikin shi yawan mamu Buhari, wani menene kalubalen da yake damun wannan sana'a sai da mota?
Gaskiya kalubalen da muke samu shine yawanci yanzu abu biyu ne yake dan damun mu. Yawanci za ka ga akan canji na ɗaya na ɗan wahalar da mu, sai kuma akan yawanci custom ɗin da muke biya. Akan custom ɗin nan da muke biya da muna ɗan samun sauki, amma yanzu abin shi ma ya ɗaga, yadda ka san canji na fluctuating, haka shi ma duty ke fluctuating.
To har ila yau a cikin wannan shiri na kasuwa akai miki dole na sashen Hausa na muryar Amurka, gani na a wannan kasuwar, gani tare da mai tura kuɗi ta na'ura wato POS, mun taɓa ma dai zantawa da ke.
Assalamu alaikum, Malam Nasir ka manta ne zo abin ya ɗan kwana biyu. Sunana Murtala Muhammad Abdullahi.
Wannan harka ta POS har yanzu ita kake?
Gaskiya alhamdulillah har yanzu ita muke yi. An samu matsaloli da kuma ta gyari yanzu alhamdulillah.
Waɗanne matsaloli aka samu?
A lokacin mun samu matsaloli da commercial banks, abinda ake kira da bankunan 'yan kasuwa, cajin kuɗin da muke yi wa su wanda suka zo yin wannan harkar yana yawa. Za ka ga mu caja kuma banki a ciki ya ɗauka, amma da aka zo aka samu bankunan da ake kira da microfinance bank kaman virtual bank da turanci kenan. Network din nasu ya fi na commercial bank kyau, ba maganan a cire ma kuɗi a kai kuma a zo a hana ka kuɗi ko a cire ma kuɗi a ciki, in an cire in ya fita ya fita, in bai fita ba bai fita ba.
Wannan da ba kuɗi a hannun mutane din nan sosai, musamman ma na san kofi hulɗa da talakawa. Shin mutane kamar naga wani ma sai ka ji ya ce ka bashi 1,000 a wajenka,
har 500 ma muna iya cewa akwai muna wani abinci zai ci, wani kuma yana kan hanyar tafiya kuɗin mota ya ƙare masa, zai kira daga wani wajen a tura masa ya kawo katin shi mu cire masa 500, 1,000, 1,500, kai har miliyan 10 ma wani zai zo, ya danganta da ƙarfi ne.
A sani na naira 10,000 ana cire naira 100 ne, to naira 1,000 fa?
Ai abin da yake faruwa yanzu saboda ganin yanda abubuwan ke tafiya, kuma akwai bambanci na wajen zama da kuɗin haya. Akwai inda daga naira 1 zuwa 5,000 ana karɓan naira 100 ne, daga 5,000 zuwa 10,000 naira 200. Akwai wajen da kuma su daga naira 1 zuwa naira 10,000 naira 100 ake karɓa. Ya danganta, babu kasuwar ba ta da tsayayyen farashin da kawai shi ne iya abin da ake karɓa a hannun customer.
Mun gode kwarai da gaske Murtala.
To na gode.
Hey, you want to withdraw 2K? Come, let me talk to you. Yes, how are you?
Fine.
You want to withdraw how much?
2,000.
To ga wani nan ya zo kasuwa yana neman ya cire naira 2,000. What are the charges?
100 naira.
To kaga wato za a caje shi naira 100 akan naira 2,000 da zai fitar. Wannan waje na POS, wato na'urar cire kuɗi wacce take mai gurbin bankuna inda babu wadatar bankuna. To nan kuma wani shago ne na musamman inda ake saida kayan lambu da kuma kayan miya. Gashi mai saida kayan zai gabatar mana kansa da kansa.
Assalamu alaikum. Ni ne dai mai saida kayan miya da kayan gwari a nan.
Ai ma baka faɗi suna ba.
Saidu Umar.
Mallam Saidu Umar, faɗa mana na ga dai ga nan kayayyaki, duk da a wata ziyara da na taɓa kawowa na abin da na gani ya fi haka.
Gaskiya ya fi haka, amma yanzu gashi abin da ya rage dai shi ne muna da apple da lemo da abarba da gwanda da kankana da ayaba da sauran abubuwan, amma su ma suna hanya suna zuwa. Domin ka san wani lokacin kana zuwa kasuwan ma ka je ka samu kayan irin wanda kake so ka saya baka samu ba. To sai kuma ko kuma ka samu to kuɗin ka bai kai ba sai baka sayo shi ba. To amma kuma duk ranan da aka ce an samu kuɗin sai kaga kuma an zo an cika shagon gaba ɗaya ya cika. Ko ina komai ake so ake sai a zo a samu aure.
Yawwa, ma sai duga wannan apple din jan nan da koren nan mai bambancin farashin su.
Shi dai yanzu wancan koren muna sai da shi 200, muna sai ruwa 3,500. Shi kuma wannan jan muna sai ruwa 300. Shi kuma wannan jan muna sai da 300 guda 2,500. Kaga hudu kenan.
Wato mana jan ya fi tsada kenan.
A jan ya fi tsada don akwai bambancin kilo. Ko an sa ma a kilo za ka ga akwai bambancin girba.
Ga ayaba nan yanzu kamar wancan kamar guda wadajin 12 ne a jikin hanci daya. Nawa ke shaida wannan?
Ita wannan mai guda 15 din nan muna iya mu karba 1,500, 1,200 bambancin abun yanzu bai samuwa sosai. Kuma mako yana samuwa, mutane suna amfani da shi fiye da da.
A nan Abuja wanda yake burge ne ayaba fa, wasu a cikin gidajen su ma suna iya shukawa ta yi a nan cikin Abuja.
Akwai kuma bambanci tsakanin su da na Bendal. Domin shi na Bendal yana da zaƙi fiye da wannan, kuma na gidajen yana da kyau sosai a ci, saboda yana da kyau. Shi ba forin ba ne, shi ana shuka shi ne kuma ana amfani da shi ba tare da wani matsala ba. Kana iya cin sa ba komai saboda shi ba forin ba.
Abinda nake nufi, ai za ka ga na Abuja manya-manya ne na gani ba.
Akwai manya kala biyu ne, akwai mai manya-manya, akwai mai ƙanana-ƙanana. Shi mai manya yanzu akwai wani sabon iri da aka samu wanda in kare ne shi zai baka manya-manya. So kuma idan kuma baka rene shi ba irin na daɗin ne, to shi kuma zai baka ƙanana, kuma yana da zaƙi sosai, dai bai da nama kamar manya.
Yanzu yaya mutane sukan, duk da dai na fi gani a azumi ne ake fi buƙatar irin waɗannan kayayyaki, amma kullum ana ciniki?
Ana taɓa ciniki gaskiya, amma idan ruwa ya sauka kamar yanda ya sauka kwanakin baya, to za ka ga cinikin ya ɗan rage. Amma yanzu kam da yake Allah ya kawo mu lokacin zafin rana ya ɗan fara, to mutane suna amfani da shi fiye da irin kwanakin baya kenan.
Yawwa, ana cewa kayan gwari dama wani ne gwari da makokonta a baya.
Amma ni ban ga makokon ba, don na ga abin nan ɗin kawai na gani. lafiya sauran gare saboda kaga bata bani makokon ba don makokon nan a baya kaga wani abu ne daban
wajen Allah ya ki manufi ne
a to shine ai wai kamar idan ka je ka siya sai aka ce maka ta lalace to kaga ta dora ma makokon to amma idan aka ce maka ka siyar ka karbi kudin ka kaga ba makoko a wurin
mun gode kwarai da gaske Malam Sa'idu mai saida kayayyakin lambu a nan kasuwar da take anguwar Asokoro a cikin wannan kuma shiri na kasuwa kai miki dole a madadin duk masu shirya wannan shiri da ke Washington DC ni Nasiru Adamu Ahika ke cewa mu zama lafiya
mu huta lafiya
yauwa
shirin BOA Hausa
Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
Barkanmu kuma da sake saduwa a cikin shirinmu na nasihar Lahadi sunana Reverend Joseph John Hayab a cikin shirinmu a yau zamu karanta littafin Matta sura 5 aya ta 9 Magana Allah tana cewa masu albarka ne masu sa da zumunta kama za a ce da su iyayen Allah. Yau ina so in jawo hankalinmu ne akan magana mai cewa albarkan sa da zumunta. Zumunci shine kyakkyawan dangantaka tsakanin mutane da mutane. Zumunci kuma shine mutuntawa da ke tsakanin mutane da mutane ko kuma tsakanin wani da wani. Bible yana nuna mana da cewa akwai albarka idan mun yi zumunta da ƴan uwa, mun yi zumunta da makwabta. Mun yi zumunta da kowane mutum da Allah ya kawo a hanyarmu. Idan ka samu mutane a mota ne ka yi zumunta da su, idan ka samu mutane a gida ne ka yi zumunta da su, in ka sadu da mutane a gurin aiki ne ka yi zumunta da su, idan ka samu mutane ko a hanya ne ka nuna zumunci. Bible ya ce akwai albarka ga waɗanda suke sada zumunta. Babban wahalar da ke samu mu a rayuwarmu a Najeriya ko kuma a wasu kasashe a yau shine rashin kyakkyawan zumunci tsakanin mutane. Yan uwa ba sa zumunci da juna, abokanai ma ya kamata su zama masu zumunta da juna sun koma suna kiyaya da gaba da juna dalibai wanda suke makarantar tare ko a aji tare ba sa kyakkyawan zumunci da juna mace da namiji wanda sun yi da har sun yi aure bayan dan lokaci sai zumunci ya lallace babu kyakkyawan zumunci tsakanin mata da miji to Bible yana cewa akwai albarka idan mun zama masu sada zumunta Allah zai ji dadin mu idan muna sada zumunta muna girmama juna muna daukaka juna muna kuma taimakawa juna muna tsayawa juna kamata akwai kyakkyawan zumunci a cikin gidajen mu tsakanin mata da miji tsakanin yara da iyaye tsakanin ƴan uwa da kuma waɗanda sun zama dangi wani wahalar da muke sha a zamanin nan shine akwai rubuwan kai tsakanin mutane addu'a na shine a wannan mako Allah zai sa mu zama masu kyakkyawan zumunci da ƴan uwa da abokanai da duk wanda mun samu kanmu tare da shi Allah zai sa ka san mai zama ka san ta yawan ta jama'a suna zumunci mai kyau da juna albarkacin sunan Yesu mai cetonmu amin
Madalla yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai magana ne akan daji ko kuma sankaran mama wanda ake kira da breast cancer a turanci Hukumar Lafiya ta Duniya ta ware watan Oktoba na kowace shekara a matsayin watan wayar da kan jama'a game da cutar daji ko kuma sankaran mama. Dalilin haka ne yasa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya ga ya dace yin magana akan sankaran mama don a ƙara wayar da kan jama'a da kuma faɗakar da jama'a game da cutar don ɗaukar matakan kariya musamman ma a wannan wata da muke ciki. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararriya a wannan fannin inda za ta yi mana cikakken bayani game da cutar.
Assalamu alaikum sunana Dr. Hannatu Ayuba Usman ni likitan gefen fannin kansa ne mummuna maganin kansa ta gefen magani chemotherapy da kuma gefen gashi radiotherapy.
To likita masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan dajin mama wato breast cancer.
Ciwon dajin mama ciwo ne da ya danganta da nonon mace. Ana samun shi yawanci a mata amma maza ma ana iya samu shi wannan ciwon kansan mama yana iya faruwa ne a hankali mace ba ta sani ba. Shi yasa ake son a dinga duba nono bayan haila, kamar da sati daya ki dinga duba nonon ki, kina wanka ruwan sabulu na kan jikinki kina dubawa. Yana iya zuwa ne gila mace taga kaman kullutu, ko kuma taga kumburi a hammata, ko kuma ta lura da fatan nonon ya canza, launin shi ya canza, ko kiga jini ya tattaru kaman bawon lemu, ko kuma wani lokaci jini, ko wani lokaci ma ruwa, ko wani kala, wani launin ruwa na fitowa daga bakin nono, da kuma dai makamantan su. Fatan ne wani lokaci kiga kaman dan kullu, ko wani kaikayi ma wani lokaci, ga wani lokaci kaikayin bakin mahaifa, bakin nono a rasa ganewa. To shi yasa ake son idan mace ta lura cewa akwai canjin launi haka, ta tuntubi likita.
Shin akwai wani abu da aka tabbatar da cewa shine yake haifar da dajin mama?
Ki abubuwan da ke haifar da dajin mama suna danganta daban-daban. Akwai wanda a cikin jinin mutum ne, ana kiran shi genetics. Wannan ba yadda za mu iya nuna cewa lallai wannan ne ya jawo, a'a. Don suke ga wani lokaci akwai azuri'a. Uwa tana da shi, ya tana da shi, ko kaka uwa tana da shi, da makamantansu. Amma kuma akwai wasu ana kiransu non-modifiable risk factors, wasu abubuwan da idan mutum yana da shi yana iya tura mutum ga samun ciwon nono, kansan nono.
Kamar me da ne?
Kamar an lura daga bincike na fasaha da kimiyya, an lura wasu masu kiba da yawa, da kuma wasu magungunan da wasu aka karba kamar hormonal medication, da kuma wasu kuma har da rashin motsa jiki da makamantansu. Amma dai shi wannan na gado yana da yawa sosai, amma kuma gaskiya har yanzu akwai bincike da ake yi akan shi, ana ƙara kayyadawa, ana ƙara bubbudawa a gane ainihin tushen cututtukan nan. Kuma daga wannan binciken ana ganewa yanzu da magungunan da ake amfani da shi, shi yasa yanzu magance kansan nono ba kaman da bane. Abubuwa sun canza, kuma ya kamata mutane duk su sani cewa yanzu akwai magungunan da mace ma dinga sha kaman tablet, ba sai ma kemon nan ba. Akwai kuma magungunan da wasu kuma akwai kuma wanda za a daba da allura, akwai wanda kuma fanni dai daban-daban. Wani fa wani lokaci fa idan mace ta zo ma da wuri, kila abin da ya kamata a yi mata dan magani ne na kemo, da kuma aiki a dan cire fannin ma nonon, ba ma yanzu ma sai an cire duka ba. Akwai bincike na fasaha da kimiyya da aka gano cewa ba ma ko da yaushe ake aikin nan ba, amma idan bai yi nisa ba. Idan ya yi nisa gaskiya za a yi kemo a fara, sai kuma an hada da aiki da kuma gashi.
Cutar dajin mama kaman cuta ce da ake iya gado. Idan har mace ta gane cewa yayarta ko mamanta ko wani nata a dangi yana da wannan cuta, wace hanya za ta bi domin ta kare kanta daga cin karo da wannan cutar, ko kuma koda ya zo abin ba zai yi tsanani ba?
Shi yasa yanzu irin masu ana kokarin fadakar da jama'a cewa mata su dinga zuwa ana screening tests, kuma idan an samu damuwa ayi magance shi da wuri. Kuma akwai test inda kuma ake yi gwaje-gwajen da ake yi, ana kiransu BRCA mutation test. Bincike iri-iri da ake ganewa mace in ta gane tana da wannan, za ta iya samun irin wannan damuwan, sai a magance shi. Wani lokaci ma a dan yi aiki, wani lokaci kuma a bata magunguna tana sha, ana kuma follow up, ana dubawa. Amma yanzu ciwon kansan mama bai kamata a ce mace tana da ciwon kansa ba ta dinga jin tsoron zuwa asibiti, saboda yawancin damuwa kenan ana tsoron kada a zo a yanka mama na, sai su dinga tsoro ba za su tafi asibiti da wuri ba sai ciwo yayi nisa. To yanzu akwai fannoni da hanyoyi iri-iri, kai hata na'urorin gashi yanzu daban-daban iri-iri, hata shi aikin nonon ma yanzu ana ganewa. In dai mace ta zo da wuri an samu an yi mata, akwai ayyukan da ake yi, ba sai an cire duka nonon ba ma yanzu.
Daga wace shekara ne ma aka fi samun wannan cuta?
An fi samun shi ne daga wanda suke da shekaru sosai, kamar 40, 50, 60. Amma yanzu ana ƙara gani kuma a matan da basu kai haka ba. Shi yasa ake son a dinga dubawa da wuri, ana magance shi da wuri.
Su ma mazan suna iya gadon wannan cuta, ko kuma suna su zuwa kawai yake?
Ana samun ciwon mama, kansan nonon mama a maza 1 bisa 100.
yake bai da yawa, amma ana iya samu. Ki ga namiji ya zo wani lokaci da dan kumburi a nono, an taba cirewa ko kuma bai gane ba dai, haka yana yawo da shi haka har abu yayi nisa. To amma da yake su maza ba su da nono sosai, ana yawan ta ganewa da wuri, ana yawancin ganewa da wuri ba kamar na namace ba.
To likita, yaya ma ake jinyan wannan cutan dajin mama? Misali idan mace ta gane tana da wannan cutar, yaya ya kamata ta kula da kanta, sa'annan yaya ya kamata a kula da ita?
Shi ciwon dajin mama yanzu akwai yadda ake ma ƙara nuna mana, ana ƙara gyara jinyan shi, saboda yanzu akwai test. Kin ga abun ce sa na gaya miki irin taro haka da muke yi, ana ƙara faɗakar da mu, saboda daga test ɗin nan da ake gwaje-gwaje nan da ake daga tsokan wannan kansan, za a gane wani magani ya kamata na mace ta yi amfani da shi. Wani lokaci ma targeted treatment za a fara, wani lokaci kuma sai an fara ɗan an taɓa kemo, sai a je a yi immunotherapy, targeted treatment, a yi aiki, a yi gashi. Wani lokaci ma hormonal treatment ɗin nan ma ya wadatar, amma sai an duba daga wannan sakamakon wannan binciken. Shi yasa yanzu ba a son a cire abu a nono, a jikin mutum a zubar. Duk abun da aka cire a kai asibiti a gwada, a duba, a tabbatar. Saboda da yawan lokaci za ka ji mace ta yi taɓa kullutu, an cire an zubar. Da yawa masu zuwa daga karkara, ana karkara muna samun wannan kalubalen. Sai a ce ai an taɓa cire abu ba shekara ɗaya, an zubar, an taɓa cirewa na biyu, kin ga haka bai kamata ba. To kuma shi magance maganin kansan mama yanzu muna haɗawa har da ma duba lafiyan haihuwan mace nan gaba. Saboda ana kiran wannan fannin oncofertility. Yanzu akwai magungunan da ake cewa a dinga ba mace haka da ke wannan ciwon, don a taimaka ƙwayayenta, kada chemotherapy ya ɓata, kada chemotherapy ya kashe ƙwayayen. Don bayan ta gama management ɗinta, sai a duba wani irin dabaru ne za a yi na kimiyya da fasaha za ta iya samun ƴaƴa na kanta. Domin wannan babban kalubale ne, mata da yawa ba su san zuwa magance ciwon kansa, saboda suna tsoron an ce kemo idan ka yi za ka daina ganin haila da sauransu.
To yanzu za a iya cewa kenan kimiyya da fasaha ta kawo mu lokacin da za a iya yin dajin mama a warke har mace ta haihu ta shayar da ɗan kenan?
Haƙo, da izinin Allah, Allah ya kawo wannan. Kuma har yanzu ana kan bincike, kuma mu ma a nan Najeriya ana ta ƙara bincike, kuma muna ƙara faɗakarwa, muna ƙara kuma kira ga masu kawo bincike cewa su zo su dinga bincike, saboda mu ma mu gane abin da ke wa mutanen mu aiki sosai. Saboda yawanci magungunan da muke amfani da su, kin ga an yi bincike ne a cikin baturai masu farin fata. Saboda haka yanzu duk wannan dabarun da binciken fasaha da kimiyya da ake yi, muna ƙara faɗakarwa, muna ƙara kira ga a kawo mana research, a kawo mana grants, a kawo mana bincike, mutanen mu ƙara gane kan irin ciwon dajin da muke da ke damin mu, kuma mu a gane wanne magani ne yafi kyau ma mutanen mu.
To idan aka duba cutar daji tana da yawa, wacce aka fi samu ma a nan Najeriya?
Ya danganta da yadda kika lura da kuma inda kika duba. Kaman kin ga duka, idan an duba duka Najeriya za a ce cutan dajin mama, amma idan aka koma can wuraren mutanen mu can karkara, can arewa, za ka ga ciwon bakin mahaifa da dajin nono suna kusa-kusa, har shi ma na bakin mahaifan yana fi.
Masu sauraron mu, kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma anan za mu dasa aya a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, a madadin likitan da muka kasance tare da ita a cikin shirin, wato Dr. Hannatu, sai kuma abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku. Ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake mana fatan mu kasance lafiya.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Mai ga haka, ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet, wato boahausa.com ko kuma sashenhausa.com, ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter, domin sauraron shirye-shiryen mu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashen Hausa @boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na internet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta da shirin da bada umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.